Koke-koken wasu ma'aikatan matatar mai ɗin mallakan gwamnati ta Tema Oil Refinery kenan na bukatar da gwamnati ta gaggauta ɗaukan matakan farfado da masana'antar da ta dakatar da taci ɗanyen mai, inda suke cewa wannan matsala na ci gaba da yin mummunan tasiri akan tattalin arzikin ƙasar. Bernard Owusu shine shugaban ƙungiyar ma'aikatan. Yace kwararrun ma'aikatan suna ƙaura zuwa matatar mai a wasu ƙasashe kamar Afghanistan da Vietnam da Nigeria da dai sauransu. Abinda muke bukata shine duk wani shirye-shiryen da gwamnati ke yi wajen farfado da matatar mai ɗin nan a yi shi da gaggawa domin mu koma bakin aiki.
Get for fashion.
An shafe shekaru matatar mai ɗaya tilo da ƙasar ke da ita ba ta aiki sakamakon matsalolin da take fama da su da suka hada da rashin samun isasshen kuɗaɗen shiga da ingantattun kayan aiki da matsalan shugabanci da dai sauransu. Mataimakin ministan makamashi ta ƙasa Herbert Crapper ya faɗa wa manema labaru cewa nan zuwa ba da jimawa ba matatar mai ɗin to za ta fara aiki. Yace abinda matatar mai ɗin nan ke bukata ita ce a zuba jari, kuma Attorney General ɗin ƙasar ya fara tantance wani yarjejeniyar da gwamnati za ta kulla da wata kamfani. In kuwa an ka kammala to matatar mai ɗin Tema Oil Refinery za ta farfado, in ji shi. Nasarin ita kamfanin mai suna Torrentco Asset Management Company, muddan an kammala yarjejeniyar za ta ringa tace mai galan miliyan 8 a kowace shekara. Ko shin wannan mataki da gwamnati ta ɗauka zai iya taimako wajen farfado da matatar mai ɗin ƙasar? Fawaz Abdul Ganiyu mai sharhi kan harkar makamashi a Ghana.
Tun da private company ne shi ya duba ya ensure kaman kudin da na sannan ya debo wani abu ya zo. Petro da yanzu muke sowa waje muke kawo wannan ya rage, kudin petro ya zo ƙasa.
Shi ko mai sharhi kan tattalin arziki Dr. Najib Ibn Hassan ya yi na'am da wannan yarjejeniyar, inda yake cewa damin abin da ke janyo cikas cikin harkar masana'antar shine siyasa, kuma tun da gwamnati ta ɗau mataki to za a samu amfani.
Abin da ke cin mutuwa kwarya shine ana sa siyasa sun tafi da wannan kamfani ke sa kuma tafiyar da kamar inda gwamnati kamata ya sace wannan kamfani na batun kudi ya funkasa wannan kamfani. Gwamnati ba zai bai da kudi so shi zai sa wannan kamfani ta halaka. To halakan wannan kamfani kuma zai kawo cikas a ƙasa, masu aiki cikin wannan kamfani za a rasa su ko za a kore su. In an kore su kuma ka duba cin dawa gana na fama da batun rashin aiki, yanzu kuma gashi wanda kuma zai karu mutane da iyayen da yaransu da matansu za su cikin wani hali ne kakani kai. Wannan ga in sun kalbi zai taimaka.
Sharif Abdulsalam mai fafutukan kare haƙƙoƙin bil'adama a nan ƙasar Ghana a buƙatar da a yi ƙoƙarin kula da kare haƙƙoƙin dubban ma'aikata a wannan masana'anta.
Gwamnati ya duba kan da za a yi bayan zai samu kuɗi zai samu oil a ƙasar Ghana, ma'aikata kuma wannan ma'aikacin kuma su kuma interest su za a kiyaye.
Matatar mai ɗin Tema Oil Refinery ita ce matata ɗaya da Ghana ke dukufa a kai wajen tace danyen mai, amma kuwa matsalar rashin ingantattun na'urorin aiki da karancin kuɗaɗen shiga ya yi sanadin durkushewar kamfanin. Wannan yarjejeniyar dai za ta iya farfado da ita kana ta sanya ƙasar dogaro da kai wajen tace mai tare da samar da kuɗaɗen shiga. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.